Kuna saurare sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio Kumasi. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a yau din nan Litini 5 ga watan Maris na shekara ta 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat dan mai soro a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke muku marhaban Lale a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter yau Litinin, inda ya bayyana cewa abu ɗaya ne zai saka shi janye niyyar da ya yi ta saka haraji mai yawa ga ƙarafa da dalma da ake shigo da su Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa sun bayyana a yau Litinin cewa jerin gwanon motocin da suka aika ɗauke da kayan agaji sun samu nasarar shiga Siriya. Rahotanni daga Koriya ta Kudu suna cewa jakadu na musamman daga shugaban kasar Moon Jae-in sun gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a yau Litinin.
To kanin labaran kenan. To a wani sabon matakin sasantawa da ƴan bangaren Ingilishin Kamaru, shugaba Paul Biya ya ba su mukamai 6 ciki har da na ministan cikin gida. To ko sun gamsu?
Abin da baka so ce shi za ba ka shi.
To ko me yasa ƴan adawa ke zargin shugaban majalisar dokokin Nijar da karkatar da zance a babban taron majalisar?
Abinda kasahin kuɗi ya sa talakawa suna ji a Nijar bisa kan shi ne suna so su yi wani tsari ne mu ƴan majalisa ya kamata mu dauka domin mu shahe musu hawaye, amma mun ga ba bisa kan wannan presidentin assembly yayi magana ba.
A Najeriya kuma za a ji cewa wata ƴar rajin kare yara daga masu safarar mutane ta koka kan shigowar wani ɗan wata ƙasa. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirinsa na ilimi garkuwar ɗan adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter a yau Litinin, inda ya bayyana cewa abu ɗaya ne zai saka shi janye niyyar da ya yi ta saka haraji mai yawa ga ƙarafa da dalma da ake shigo da su Amurka idan aka cimma matsaya kan sabuwar yarjejeniyar cinikayya mai adalci tsakanin Amurka da Canada da ma Mexico. A halin yanzu ƙasashen uku na tattaunawa kan yarjejeniyar kasuwanci da aka ƙulla shekaru masu yawa a baya da ake kira NAFTA. Trump ya ƙara da cewa sabuwar yarjejeniyar tilas Canada ta daɗaɗa wa manomanmu, kuma Mexico ta maida hankali wajen hana mugayen ƙwayoyi shigowa Amurka. Canada ita ce ƙasa mafi girma da ta fi kowace hulɗar kasuwanci da Amurka, domin ko a shekarar da ta gabata ta shigo da ƙarafa na kimanin dalar Amurka biliyan 7.2 da kuma dalma da kuɗinsu ya kai dala biliyan 4.3. Harajin zai shafi waɗansu abokanan Amurka kamar Ingila, Jamus, Koriya ta Kudu, Turkiya da Japan, amma wannan ba zai shafi China ba. Duk da cewa ita ce ƙasar da ta fi kowace mulmula ƙarafa a duniya, sai dai kashi 2% na ƙarafan ke zuwa Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa Red Cross sun bayyana a yau Litinin cewa jerin gwanon motocin da suka aika ɗauke da kayan agaji ya samu nasarar shiga yankin gabashin Ghouta da ke Siriya, yankin da yake hannun 'yan tawaye. Ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa yankin Siriya ta ce manyan motocin guda 46 suna ɗauke da abinci wanda zai ciyar da mutane 27,500 da kayan magunguna, amma kuma ofishin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana cewa an hana motocin ɗaukar magunguna da dama wanda ka iya taimakawa rayuwar mutane. Ƙungiyoyin agajin da dama sun koka a baya kan yadda ake rage irin kayayyakin agajin da suke ɗauka yayin da suke ayyukansu a Siriya. Jerin gwanon na yau Litinin shine na farko da aka bari ya shiga gabashin Ghouta a kusan makonni 3 da suka wuce. Mai magana da yawun ƙungiyar ba da agajin gaggawa Pewal Krisik ya ce a lokacin da motocin suka samu nasarar shiga garin sai ya zama tamkar suna tsere ko rige-rige da lokaci. Labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Koriya ta Kudu suna cewa jakadu na musamman daga shugaban kasar Moon Jae-in sun gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a yau Litinin. Har shugaban na Koriya ta Arewa ya shirya wa bakin zaman cin abincin dare. Tawagar mai mutane 10 a ƙarƙashin jagorancin babban mai ba da shawara kan tsaro ga shugaba Moon mai suna Chung Il-yung sun isa Pyongyang kai tsaye daga birnin Seoul wanda ba kasafai hakan ke faruwa ba domin isar da sakon Moon dangane da janye makaman nukiliya daga yankin da kuma samun dawwammamiyar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin baki daya. A yayin da yake magana da manema labarai kafin ya kama hanya, Chung ya ce zai isar da sakon shugaba Moon wanda ya kunshi kuduri da kuma niyyar ganin an kwance damarar makaman nukiliya da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankunan Koriya guda biyu. Hakanan Chung ya ce zai yi iya kokarin shi domin ya ga cewa sun tattauna sosai da nufin samu hanyar da za a farfado da shawarwari tsakanin Pyongyang da hukumomin Amerika da ke Washington. Rundunar sojin Kamaru ta karbi aikin gina hanyoyin da ke arewacin kasar kan iyakar ta da Chad da Najeriya bayan da ƴan kwangilar aikin daga China suka kasa karasa aikin domin yawan harharen da mayakan Boko Haram suka yi ta kai musu. Kamar yadda wakilin Amerika Moki Edwin ya aiko mana, wata babbar motar aikin hanya ta injiniyar sojoji ta soma aiki akan wani yanki da ƴan kwangilar suka yi watsi da shi wanda yake hada ƙauyukan Kusuri da ke kan iyakar har zuwa Jamaina babban birnin Chadi da kuma jihar Barna da ke arewa maso gabashin Najeriya. Ɗaruruwan mutane cike da mamaki ne suka fito domin ganewa idanuwansu wannan lamari, ciki har da ƴar kasuwa kuma ƴar siyasa Amcras Jibrini. Ta bayyana cewa suna farin ciki sosai domin maimakon su yi awa 10 zuwa 12 idan aka kammala aikin zai dauke su sa'o'i 3 kacal. An tsaida wannan aiki da aka fara a ranar 1 ga watan Maris da niyyar hada ƙauyen Morad da Banga da Kuzuri a Jamhuriyar Kamaru shekaru 4 da suka wuce bayan wani hari da aka kai kan sansanin ma'aikatan hanyoyin ƴan asalin kasar China.
Hafsat ɗan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangon a ƙasar Kamaru, yanda a karo na farko shugaba Paul Biya ya baiwa ɓangaren Ingilishi mukamai 6 ciki har da na ministan cikin gida, amma kuma suka ce ‘yan kore ne kurin. Awal Garba, gare ka.
Shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya yi wa gwamnatin kasar gyaran fuska, anda ya yi wani abin da ba sabon ba, kasancewar ya yi wa 'yan ɓangaren Ingilishin kasar da na ƙirji, anda ya miƙa musu gurbin ministan cikin gida na kasar, ya kwaɓe tsohon ministan cikin gida Rene Sadi Emmanuel ya maida shi cikin fadarsa, kana ya maye gurbinsa da Paul Atanga Nji, ɗan asalin birnin Baminda. ‘Yan awaren suka ce ba ta canza zani ba, wanda ne ya sanya na hira da Alhaji Jibrin mai yaƙi, ɗaya ne daga cikin 'yan awaren Ingilishin kasar, kuma yana fada aji ya ce su kan akai kasuwa domin dukkan war ja ce.
To yau da asalin minista wai da mu ba da shi wai san ma yana minista sa. Haka ma wanda aka sa ita matan nan ita ta sa aka ita mai yara fiya da a university da Boya. Aka dubbuki yara aka kore yara yawa an dauko ta sa ta minista. Wannan ministan su ne na sashi shi amma ba ministan din Anglophone bane. Anglophone ba su san su ba ma su damu da su ba. Ba yi mana komai ba ma tukunna. Yanzu ne ma ake nuna aka nuna mana cewa ya za abin da ba kasuwa shi za ba ka wato an nuna maka cewa ba son ka ma kenan.
To wannan ba zai sa ku kwantar da hankalinku ku bi gwamnatin kasar Kamaru ba.
Ba yi mana komai ba ma tukunna. Bari a ce wai an so mu nuna mana cewa ana tare da mu.
Me to kuke bukata ku yanzu haka?
Inda ma yana so ya mana ya nuna mana cewa da mu ji sunan wani ne ma da ba mu san shi a cikin wannan injin din ba ko a cikin mutanen nasa. In ya tsamo wani da mu ba mu san shi a cikin duk wannan rikicin ba ma. Da wata kila da mu amma wanda ya tashi ya je wai zai je shi ne fa ya je sai aka kashe kashe ba min da fa wai ya je zai tara ana cikin zafi wai zai je taron RDP sai ba min da aka ta abin nan da kire fita aka kona motar sai gudu wai yawan zuwa an sa shi minista wa aka sa shi na su wa kai
wato ko wannan bai gano ku ba kenan.
Wannan bai gano ba.
Alhaji Ruwan Sharubutu dan jami'ar RDP sai na mai mulkin kasar ta jamhuriyar Kamaru.
Dama da farko an kato na do lokacin da kai min tambaya ina ga maka cewa duk abubuwan da ƴan English suka tambaya ana yi musu kuma yanzu ya iso an gama yin wayannan matun makaranta an ka duba nan inda ake fita magistrate inda ake fita lawyer inda ake fita duk wani babba wanda ka sani ko administration an saka yara wajen 70 da wani abu ne duk yan English ne to yanzu gashi an zo kan gwamnati gabaki dayanta an dauki musu mutum 6 gaba daya kuma ba su minister masu muhimmanci manyan waje to saboda haka muke gaya musu kowanne lokaci cewa su yi hakuri gwamnati abinda suka rubuta kaf ana yi musu
shugaba biye dai ya kwashe shekaru 35 yana mulkar kasar jamhuriyar kamaru amma farko kenan da ya mika wa yan bangaren ministan cikin gidan muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
a gaida awwal daga kamar kuma bari mu kada jamhuriyar Niger inda yan adawa a majalisar dokokin kasar ke adawa da sabuwar dokar haraji suke kuma zargin shugaban majalisar da karkata zuwa wani zance na daban a maimakon tattaunawa kan dokar harajin a wani babban zama a majalisar da aka yi a yau dinnan Sule Barma gare ka
Shugowar shugaban majalisar dokokin kasa Usaini Tinni kenan a zauren majalisar domin bude zaman taron da aka soma a yau wanne zai nazarci wasu kudurorin dokar da bangaren zartarwa ya gabatar daga cikin su akwai dokar aikin alƙalan shari'a da wacce ke fasalta tsarin mashara'antu da dokar aikin ma'aikatar shige da fitin kaya wato duan wadanda gwamnatin kasar ke fatan samun haɗin kan wakilan al'umma Honorable Shitu Maman dan majalisa ne a bangaren Rinjaye
duka wasu kaidodi da gwamnati za ta dauka in assembly bata nan dole sai an kawo su assembly an yi binciken su an yi nazarin su da kororu masu ba dubutoci shawara a gani abubuwan nan da ake yayi daidai da bisa luwa ko biyi ba kenan da abun nan da gwamnati ta yi wayan watannin da bamu nan in dai bisa harkar kaida ce bisa luwa ne dole sai an ga mu sai an maido shi nan an tantamna an bincika an gani kakane kamata ayi
yan adawa a majalisar a tabakin kakakin su honorable Sumana Sanda jawabin shugaban majalisar bai zo da wasu abubuwan kai kasuwa ba bisa la'akari da cewa ya fi mai da hankali akan maganar kwalliyar da yayi wa gine-ginen majalisar ko da yake bai fayyace adadin kudaden da aka kashe waɗannan ayyuka ba
wai ya nuna an yi ma hemicycle kin gyaran huska ɗan kasa ba wannan ne wai suna dubi ba tunda yau mutane da talauci ne suna nan suna kuka
wani abin da ƴan adawar suka ce sun gano a wannan jawabi Usaini Tinni bai kula da koke-koken da talakawan Nishar ke yi a game da kuncin rayuwar da suke zargin an jefa su ba sakamakon dokar harajin 2018
yau abinda kasahin kuɗi ya sa talakawa suna ji a Nijar bisa kan shi ne suna so su yi wani tsari ne mu ƴan majalisa ya kamata mu dauka domin mu shahe musu hawaye amma mun ga ba bisa kan wannan president kin assembly yayi magana ba kenan mu za mu ci gaba mu tilasa musu su zo bisa kan gaskiya tunda mu duka mun sani da loi de finance 2018 da sun yi domin su taushe mu talakawa babu wanda zai yarda da shi
to amma masu rinjaye na ganin batun tsarin kasafin kuɗi wata magana ce da ta shafi gwamnati ba wai majalisar dokoki ba
mu mun yi nazari mun bincike abinda gwamnati ta kawo an duba an riga an sa hannu amma ta riga gwamnati in ta ga al'amarin ba yayi tana iya kuma ce ai wanda ake cewa dole mu lakto ta riga ta amma wannan magana yanzu ina gani ya kamata kuma wannan tambaya ku farta saboda ina gani an riga an abinda yawa da aiki wata biyu kenan in babu zancen a koma ana tsugunni wannan
watanni uku za a shafe ƴan majalisar suna tantaunawa akan kudurorin da gwamnatin Niger ta zo da su a wannan haduwa da ake kira session de loi Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
Niger kasan mu tai suna wallahi kasan mu
tai kai faga da Suleiman A Najeriya kuma wata ƴar rajin kare yara daga masu safarar su ce binta Hafsat Baba ta kuka kan wani da ya shigo Najeriya cika ransa ba babbaka. Wakiliyarmu a Kaduna Binta Ibrahim ta tambaye Hafsat Baba ko me zafi sai ta ce.
Abin da ya faru ya zo yin sabunta takarda ne zai fita da su. To kin ji inda muka kama su. To dama suna hannunmu kuma sai wani lauyan shi sai kai shari'a a magistrate. To sai magistrate din a ƙarƙashin Emmanuel Yusuf, sai suka ce mu ba da yara, sai muka ce ba za mu ba da yara ba, sai lauyan mu na gwamnati sai ya ɗaukaka ƙara. To shine da aka ɗaukaka ƙara, kuma muna ganin cewa tunda wannan sha'ani ne na gwamnati, kuma wannan ya sai yaran nan, kuma ya riga ya faɗa ya sai yaran nan, a rubuce ya riga ya rubuta, ya sai namiji 400,000, ya sai mata guda 2,350,000, kin ga 700,000 ga 400,000, ba miliyan 1,100,000 kenan ba a Zaria. To sai ya kasance da aka je babbar kotu, wata high court kenan, ita mai shari'a Hannatu Balogun, abin da ya bamu mamaki sai ta yanke shari'a, sai ta ce a ɗauki waɗannan yaran gwamnati ta maida ma da wanda ya je sai waɗannan yara. To kuma wannan mutumi da ya sai yaran nan fa ba ɗan Najeriya ba ne, ɗan Ghana ne. To kin ga mu da muke yaƙi da safarar yara a duk duniya ma ana yaƙi da safarar yara, sannan kwanan nan bayan tsawon shekaru wajen kusan 18 aka saka mana hannu a dokan nan ta cin zarafin yara, sai kasance cewa ta dawo ma da gwamnatin jihar Kaduna aiki baya, saboda muna da shari'o'i masu kama da irin wannan wanda aka yi cinikin yara muka kwato su a kotu wajen guda 6. To kin ga irin wannan ya sa gwamnatin jihar Kaduna gaskiya an maida mata al'amari baya, sannan kuma ta ƙara ƙarfafa ma irin masu irin wannan safara cewa su je su ci gaba da irin wannan abin da suke yi, ba laifi bane a jihar Kaduna. To duk da haka dai ba mu kyale ba, dan dole ne a matsayina na commissioner da kuma wanda aka dora mu haƙƙin wannan aiki, in je in sanar da shi mai girma gwamna cewa ga abin da ake ciki a jihar Kaduna da kuma iyakacin kokarin da muke yi, amma kuma ga kuma bayan da muka samu. To saboda haka yanzu abin da muke ciki mun ɗaukaka ƙara mun je apel, amma ya kamata a ce koda zamu je apel din nan bai kamata a ce ta dauki yaran ta ci a maida musu ba, saboda yanzu haka maganar da nake ba mu san matsayin yaran nan ba, ya gudu ne bai gudu ba, me ake ciki Allahu a'lam, gaskiya ba mu sani ba.
To wani hujja ita kotu ta bayar don ba da yaran ga mutumin da aka ce sai yayi?
To ita mai shari'a Hannatu Balogun ta ce ta yadda da wannan shari'a da shi na karamin kotu Emmanuel ya yanke cewa a maida musu yara, ba su da ba su dai faɗa mana wata hujja ba, kawai dai sun ce mu maida waɗannan yara. To kuma kin ga wannan aiki ne ai na gwamnati, ba wai kaman a ce tsakanin Hafsat ne da su waɗannan mutane ba, a tsakanin gwamnati ne na jihar Kaduna da shi wannan ɗan Ghana wanda ya sai waɗannan yara. Ita ma kanta ko kuma su kansu masu shari'a nan su guda biyu, da Emmanuel Yusuf da ita Hannatu Balogun, ai duk suna aiki ma gwamnati ne. Kuma kamar matai a matsayin su na lawyer, mu muna gani duk da ni ba lawyer bace cewa ya kamata a ce an hada hannu, an kare mutuncin jihar Kaduna, an kare mutuncin ƴaƴan jihar Kaduna, kuma an tabbatar cewa mai laifi an hukunta shi. Domin me na tambaye shi wannan dan Ghana, nace shin a Ghana zaka iya yin haka? Yace dokar ƙasa ta Ghana bata bari yi haka ba. To sai muke gani cewa menene zai sa dokar ƙasar Najeriya ta ce an yi haka, don ba wata doka duk a duniya da za a ce yau mutumin da ya sai ƴaƴa yake safarar yara a ce an dauki yaran nan an mika mishi. To amma kotu su suka san daidai, ita mai shari'a Hannatu Balogun da shi Emmanuel Yusuf su suka san abin da yasa suka dauki waɗannan yara suka maida.
Hajiya Hafsat Baba yar gugurmaya a hirarta da Binta Ibrahim wakiliyarmu a Kaduna. To yanzu kun bari mu koma gefe guda, Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na yau ya fara tattaki zuwa lungu da saƙo a cikin Najeriya, don duba yanayi da iyaye da ɗalibai suke ciki, musamman ɗalibai masu kammala makarantun sakandare da zimmar tafiya makarantun gaba, ko dai jami'o'i ko kwalejojin ilimi da kwalejojin kimiyya da fasaha. Iyaye da dama na ganin cewar gwamnatoci a duk matakai ba sa tallafawa wajen ganin ilimi ya haɓaka. Hasali ma suna ganin cewar gwamnatoci ne ke zama ummul haba'isin rashin ilmantar da ƴaƴansu. Ganin yadda ake tsawwala kuɗaɗen jarabawar kammala sakandare, wayak da neko. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna garin gwamna, Binta Ibrahim, ta yi tattaki don jin ƙorafe-ƙorafen al'umma da zimmar shaida ma mahukunta irin halin da al'umma suke ciki.
A duk lokacin da aka shiga zangon karatu na ƙarshe a matakin makarantar gaba da primary wato aji shida, hankalin iyaye da ɗaliban makarantun kan koma ne akan kuɗaɗen da za a nemi su biya domin zana jarabawar gama gari ta WAEC da NECO. Waɗannan jarabawoyin su ne siraɗin da kowane ɗalibi kan hau don samun gurbin ci gaba da karatu a mataki na gaba. Yawan kuɗaɗen sukan danganta ne da irin makarantar da ɗalibi ya yi, walau ta gwamnati ko kuma ta kuɗi. A makarantun gwamnati dai kuɗaɗen na kama ne daga 12,000 zuwa 15,000 da ɗoriya akan kowace jarabawa wato NECO ko WAEC, yayin da makarantu masu zaman kansu kan amshi fiye da hakan. Wannan hali da ɗaliban musamman marasa galihu ke fuskanta ya sa su yawan koka a bisa al'amarin.
Sunana Ibrahim Abdulaziz, ina SS3 a 2. Dalilin da yasa har yanzu ban biya kuɗin WAEC ba shine gaskiya yanzu halin da ake ciki yanzu ba a samu kuɗi, amma nayi kokari da aikin da nake zuwa, nayi kokari na tara 5,000, nazo makaranta na yi depositing, to abin da rage mun shine 10,100 naira, gashi kuma lokaci ya kure, to muna nan dai ma ta buga buga da ni da mahaifina, ya ce in Allah da za a samu a ƙara cika mun sauran, da kuma yanzu bayan wannan ma in Allah ya sa mun gama akwai jam da yake jiranmu, sannan bai zama lalle kuma a ce zama daya ka cinye jarabawan ba, ka zama fa ka samu credit ɗinka. Kuma gaskiya ni na ɗauki abin ba kamar ana mana kasuwanci ne da jarabawan WAEC da NECO, dan bai zama lalle a ce zama daya ka zauna ka ci ba.
Sunana Lukman Jima, amin SS3, ban biya kuɗin WAEC ba har yanzu, kuma babanmu ya ce bai da kuɗi ne, kuɗin ma ya yi mai yawa, gashi kuma mu a gida muna da yawa, to yanzu ni wai sai next year ma.
To gashi makarantar gwamnati kake ba nan ma kuɗi ba, kuma gashi kana korafi akan cewa kuɗin ya muku yawa.
Abin yi yawa saboda karatun ba zai shiga ma, kana nan ka zo aji maybe ma baka ci abinci ba ka zo makaranta, kuma ga wasu kuɗaɗe kuma wai suna wurin wai ana ce wai zaka biya su, da me zaka ji da karatun zaka je ka ji kana sauraron jarabawa ta fito da koko da kuɗin da zaka je ka biya ka zo kai jarabawa. Mutum na hawa cikin shi mai na samu na ci na safe na zo ila kuma shikenan, in na je na rana yare yare kama kami tun ina aji ina jin yunwa, to tiya kuma zan tara kuɗi in je in biya wai har dubu dubun nai. Kuma babban matsala abin da ake samu yanzu ba ma ka zo kai jarabawan ba, cin ma yazo ya zama wahala.
Ba ka ganin saboda ba kwa mai da hankali a karatu ne shi sa ba kwa ci?
To ba za a ce ba hakan ba, akwai waɗanda ba sa mai da hankali akan abin da ake koya musu, akwai kuma waɗanda suna mai da hankali, amma ne wani abun daga can su masu gudanar da ita jarabawan ma'ana sakamakon wani lokacin gaskiya da gurinsu ake samu, kamar yadda nan za ka samu wannan dai suna karatu iya karatu su ga sun ci sai ka ga kuma wasu cin ba, wanda kuma za ka ga gashi bai wannan ba kuma sai ka ga kuma ya ci jarabawan.
Shi ma wani malami a makarantar sakandare ta gwamnati da ke cikin jihar Kaduna wanda ya nemi a saka ya sunansa ya bayyana yadda al'amarin yake.
A ƙa'idance dama aikin gwamnati aka ɗansa a wani abu a kira MP note, shi ne muke kira admin charge, ba wani kuɗin kirki ba ne. Wannan kafin a sa shi makarantu sukan haɗu da su manyan gwamnati duk shekara kafin a yanke hukuncin abin da za a ƙara, wanda shi muke kira admin charge, da wani shekaran 500 wani shekaran 1,000 kamar wani shekaran 1,000 aka sa.
Me ake yi da shi admin charge?
Wato wannan kuɗi da ake sa 1,000 wato harkoki na tafiyar da wannan jarabawan ne, kamar photocopy waɗansu abubuwa na document ɗin wannan jarabawan da waɗansu abubuwa da ba su shakar ya karya ba. To shi ya riga ta jarabawa wato harka ne ba za ka yanke hukunci ba. Sai da ka faɗi iyakacin fasalanka ko ba wannan jarabawa ba ko jarabawa ta makaranta a wannan za ka yi jarabawa wanda ke tunanin zai ci jarabawa sai ka bai ci ba. To amma da a ƙa'idance dai ko ta waje ne ko ta cikin gida ne jarabawan, in da yaro ya tsaya karatu akan samu a dashi a ci an ci jarabawan nan.
Malam Abdulmumini uba ne ga yara uku wanda ya gaza biyan kuɗin WAEC ɗin, ya yi mana ƙarin bayani kamar haka.
Ina da tumatir ne da albasa. Ina da yana ma mutum biyu sun gama sakandare saboda ma ba hali sa su zana WAEC. To amma nayi abun ya gagara saboda haka ma yara ma guda biyu wani ma ya samu dama su tafi aikin soja. Amma saboda ba zana ba yana ma dole na hakura. A yanzu haka ma ina da wata yarinya bana ma za su zana. To saboda ba hali ɗin ba su zana ba zama tana gida. Kuma ta yi naci ta zuta ki ga aikin nurse, amma saboda ba tuwa zanyi na riga na haƙura saboda hidima ta riga ta yi yawa. To gwamnati kuma yana hannunta a yanzu tausaya mana talakawa, to mun san ta tausaya mana.
Dangane da korafi da ake wa WAEC na tuntuɓi zonal coordinator nasu wato Mr. FM Gayya a ofishinsu a Kaduna, ya yi bayani akan yadda suke sarrafa kuɗin da suke karɓa a wurin ɗalibai.
Na farko kuɗin jarabawan ba 15,500 ba ne, 11,890. Wannan jarabawan akan yi shi ya kai kwanaki 60 da wani abu. Wajen ne ana biyan masu kai jarabawan masu makin da kuma wasu abubuwan da na zirga-zirga. So duk wani da ya ce wai jarabawan mu yana da tsada, ya tuna fa akwai wasu da suna exam din su rana daya kawai, objective ne suke yi, a tambaye su nawa ne suke charge.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku a kullum, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
Ta gaida Yusuf da jama'arsa. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu.
Sakon farko ya ce, salam VOA Hausa, muna fatan kwamitin da gwamnatin Najeriya ta nada da zummar bincike akan sillar sace 'yan matan garin Dabci a jihar Yobe kwalliya ta biya kudin sabulu. Sako daga Bala Muhammad Dambam da Malam Usaini Dangwata Karasuwa da magaji Alaska tashar Magar Yakumo. Sai kuma sako na gaba ya ce, salam VOA Hausa, cece ku ce da kungiyoyin kare haƙƙin dan adam suke yi da gwamnatin Jamhuriyar Niger kan kasafin kudin 2018 bai dace ba, da fatan za a yi zaman teburin sulhu. Sako daga Rulwan Ibrahim London Uba da Yawo Uba Taylor. Sai kuma sako na gaba ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa, wallafa litafi akan yaki da cin hanci da rasha a Najeriya da jakadan Amurka yayi abin dubawa ne, da fatan zai kara wa mahukunta kaimi. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Sai kuma sako na gaba ya ce, VOA Hausa, Allah ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Borno da arewacin Najeriya. Amin summa amin. Sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina. Sai kuma sako na gaba yace, assalamu alaikum muryar Amurka, a gaskiya mun gaji da irin kwamitocin da ake kafawa da nufin bincike, daga baya kuma sai mu ji shiru kamar an aiki bawa garin su. Wai ma shin me amfanin kafa kwamitin idan ba neman dogon turanci ba? A ƙarshe nake fatan gwamnati za ta daina kashe kudinta akan kafa kwamitocin da ba su da amfani. Sako daga Yusuf M Ramadan mai Gombawa. Sai kuma sako na gaba yace, ina taya al'ummar kasar Ghana murnar cika shekaru 61 da samun yancin kan kasar. Sako daga Buba mai Goro Gashuwa. Sai kuma sako na ƙarshe yace, kai ƴan Najeriya, muna cikin matsalar rashin tsaro. Gwamnatin APC kin gazawa al'umman Najeriya kan alƙawarin tsaro da kuka yi mana. Sako daga Safarawa Haƙilu Almajirawa Malumfashi da Abdul Khairi da Maimuna matar Audu.
To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya, amma fa taƙaitattu.
Ba tare da an samu jam'iyya ɗaya wacce ta samu nasara ba a zaben da aka yi a Italiya, bisa la'akari da hasashen da ake yi kan zaben a yau Litinin, ƙasar wacce tuni take fama da rarrabuwar kawuna, lamarin zai ƙara jefa ƙasar cikin rashin tabbas, inda za a yi ta shawarwari da zummar kafa gwamnatin haɗin gwiwa, lamarin da zai ƙara tsawaita rashin tabbas a ƙasar da take ɗaya daga cikin manyan tattalin arzikin Turai. Italiya ta fuskanci juyin juya halin siyasa, ganin da galibin 'yan kasar suka yi watsi da jam'iyyun kasar da aka sani suka rungumi sabbin jam'iyyu da wasu aƙidoji wanda a baya bayan nan ake kallon su a zaman masu tsatsauran ra'ayi. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi amfani da shafinsa na Twitter a yau Litinin, inda ya bayyana cewa abu ɗaya ne zai saka shi janye niyyar da ya yi ta saka haraji mai yawa ga ƙarafa da dalma da ake shigo da su Amurka.
To da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma can da daddare lokacin da za a ji wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu dai a dakaci shirin yau da gobe, daddare kuma za a kira wayanmu a bayyana ra'ayi kan zargin da ake ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari cewa bai ziyartar waɗanda aka musu tadi musamman ma na rayuka da dukiyoyi. Lokacin da za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayinku, sai Allah ya kai mu.